sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 1 ga watan Mayu shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji abin da masu shari'a a Jamhuriyar Nijar ke cewa bayan da dakarun Sudan suka ikirarin cewa akwai mayakan sa kai daga wasu kasashe da ke makwabtaka da Sudan din da suke agazawa dakarun RSF a yakin da ake yi.
Muna da kungiyoyi kaman kungiyar haɗin kan Afirka wadda Sudan tana ciki. To shine nake so da gaugawa su shugabanni na kasashen tsariyar Afirka ya kamata su tattaru su ga matakin da za su dauka bisa wannan al'amari dan al'amari ne wanda ba zai yi kyau ba.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamili Kaya zai gabatar mana inda a yau ma za a ci gaba da tattaunawar da matasa ke yi kan yankin Nima dake birnin Accra a kasar Ghana. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labarin duniya tukuna.
Masu sauraro barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai kai ziyara birnin Damascus a yau Laraba a cewar kafafen labaran gwamnatin kasar. Sannan masu jaddada mahimmancin ziyarar na kwanaki biyu mai nasaba da karuwar dangantaka a matakin yanki da gwamnatin Siriya. Ziyarar Dr. Raisi zuwa Damascus a ranar Laraba mai zuwa yana da matukar mahimmanci a sakamakon sauye-sauye da cigaban da ke aukuwa a yankin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya ambato jakadan Iran a Siriya Hussein Akbar yana faɗi. Bisa bayanan IRNA, Raisi zai jagoranci wata tawagar masana tattalin arziki da siyasa a ziyarar aikin na kwanaki biyu bisa gayyatar shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad. Yan sandan Minneapolis sun kama wani mutumin da ake zarginsa da cinna wuta a wasu masallatai biyu a birnin makon da ya gabata a wani al'amari da shugaban yan sandan ya bayyana da yunkurin aikata ta'addanci kan musulman cikinmu. Shugaban yan sandan Brian O'Hara ya sanar da kama wani mai shekaru 36 mai suna Jackie Ram Little da sanyin safiyar jiya Lahadi. To sai dai kuma bai bada cikakken bayanin yadda ya shiga hannu ba. Ya kamata wuraren bauta su kasance da tsaro, cinna wuta a wuri mai tsarki inda iyalai da yara suke hallara aiki ne na rashin imani mai girma. Kana ba za mu lamunci irin wannan kiyayyar a fili ba a wannan birnin namu mai girma, a cewar O'Hara a wata sanarwa a jiya Lahadi. A halin da ake ciki kuma, hare-haren da Rasha take kaiwa fadin Ukraine sun yi sanadin halakar akalla yara 477 tare da jikata kimanin 1,000 tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar Ukraine sama da shekara guda, a cewar ofishin alkalin Ukraine a jiya Lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta Telegram. A kasarin waɗanda yakin ya ritsa da su a gudan wutar da aka kai a Donetsk da Kharkiv ne, inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 da kuma 275 a wuraren biyu. Akwai kuma yiwuwar alkalaman yaran da yakin ya ritsa da su ya zarta alkalaman da ke cikin rahoton, bisa la'akari da cewa waɗannan alkalaman ba su kunshi na yankunan da Rasha ta mamaye ba ko kuma inda ake ci gaba da gwabza yaƙi. A watan jiya, hukumar 'yan sandan kasar Ukraine ta ce akalla yara 400 ne ba a san inda suke ba. Zuwa yanzu yara 364 ne kadai Ukraine ta yi iya gano su, cewar majiyar Children of War mai adana bayanai. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da al'amura ke kara kamari a fadin da ake a Sudan, masharhanta na bayyana damuwa dangane da makomar bakin haure, wato bakin da suka makale a kasar sakamakon yadda aka fara zargin wasu bakin da zama sojojin hayar da ke agazawa bangaren yan tawaye. Hakan ya sa masu sharhi suka fara kiran kungiyar tarayyar Afirka da ta hanzarta daukan matakan kawo karshen wannan fada da ke daukan salo a kulli yaumin. Sulaiman Munbarma da dauke da karin bayani a wannan rahoton da ya aika mana daga Yemen.
A yadda kasashen duniya ke rigirgin kwashe mutanensu daga kasar Sudan, wata manuniya ce da ke fayyace girman rikicin da kasar ta fada sakamakon yadda al'amura suka cinyewa a wannan kazamun fada na tsakanin sojan kasar. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na da irin wannan tunani.
Tabbas yakin ana ce yana ɗaukar sabon salo ko kuma yana ƙara tabbatuwa sun shiga dai ga dangadan yakin basasa. Kasashen da suke da hali ko kasashen da suka san ciwon kansu sun janye mutanensu har da ma'aikatansu na diplomasiya sun bar kasar saboda kasar ta ɗaiɗaice.
Kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin Janar Al-Burhan a baya-bayan a kafafen yaɗa labarai wani abu ne da ya kamata gwamnatocin kasashe makwabtan Sudan ko waɗanda ke kusa da kasar su ɗauka da muhimmanci. Zargin mutanen irin waɗannan kasashe da kamawa dakarun FSR ko RSF wata magana ce da bai dace a ɗauka da wasa ba.
Shi shugaban gwamnatin yake zargin wasu kasashe irin su Chadi da Central African Republic da kuma jamhuriyar Niger yake zargin su cewa daga can ne ake tahowa da mayaka wanda suke kama ma bangaren yan tawaye. Wannan abu wanda ke na da tada hankali kwarai kasancewa ita jamhuriyar Niger kin daliban kasar ta da daruwan yan kasar suna cikin Sudan ba ta yi kokarin hiddo su ba in bayan yan kadan daga cikin wanda ke sune ma'aikatan ofishin jakadancin ta da iyalin su da ta dauko. To kuma wannan zargi idan ba a yi hankali ba zai ji wasu yan kasar nata a cikin hadari da kuma sauran wasu kasashe.
A yadda wasu rahotanni ke kwatanta wannan fada a matsayin wanda wasu manyan kasashen duniya ke da hannu a kaikaice, ya zama dole kungiyar tarayyar Afirka ta hau matsayinta na mai fafutukar tabbatar da haɗin kan kasashen nahiyar. Inji wani dan siyasa Sumaila Ahmadu ya kuma fara da tunatar da gwamnatin Niger halin da wasu 'yan kasar ke ciki a Sudan din.
Yan Niger din wanda aka ɗauko 32 din shi ma wata ƙasa ce horan shi ce ta hudda su. To wurin huddawar me ya ka hujja su 'yan makarantar ba a hudda su ba? A nan wurin gwamnati ta yi sakaki, wannan sakaki da ta yi maza ta gyara shi tun wuri bai kure ba. Muna da ƙungiyoyi kaman ƙungiyar haɗin kan Afirka wadda Sudan tana ciki. To shine nake so da gaugawa su shugabanni na kasashen tsariyar Afirka ya kamata su tattaru su ga matakin da za su dauka bisa wannan al'amari, dan al'amari ne wanda ba zai yi kyau ba.
Da yake tarban jami'an jakadancin Niger da ke Sudan lokacin da suka iso filin jirgin saman birnin Yamai a makon jiya ta hanyar wani jirgin Faransa, ministan harkokin waje Hassan Masaudu ya yi ikirarin cewa za su kwashe dukkan 'yan kasar da ke fatan dawowa gida. Sai dai kawo yanzu shiru kake shi a yanda wasu gwamnan ɗalibai ke ta kiraye-kiraye a kowace rana ta kafafen sadarwa na zamani dangane da halin tashin hankalin da suke ciki a Khartoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Lahadi a Uzbekistan an kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a don tantance yiwuwar yiwa dokar kasar garin Bawul wanda zai kara baiwa 'yan kasar damar samun abubuwan more rayuwa a madadin sauya wa'adin mulkin shugaba Shavkat Mirziyoyev wanda hakan zai bashi damar tsayawa takarar shugaban kasa na wa'adin shekaru 7-2. Mirziyoyev mai shekaru 65 a duniya yana samun yabo a ciki da wajen kasar a matsayin mai sassaucin ra'ayi wanda ya watsi da dokokin wariya na shugabancin kasar a baya na maida kasar saniyar ware da kuma amfani da tsari kamar kama karya. Sannan a yayin da abokan tarayyar Tashkent na kasashen yamma suka amince da yunkurin kara wa'adin shugabancin mulkin kasar, Uzbekistan ba za ta rasa wani abu na azo a gani ba bisa la'akari da cewa kasashen yamman suna neman goyon bayan dukkanin kasashen da suka kasance karkashin tarayyar Soviet a yunkurinta na ganin cewar ta ware Rasha saboda yakinta na Ukraine. Daga ƙarshe a jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya bayyana cewa a shirye fadar Vatican take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaƙi. Dukkanin ayyukan jinƙai suna taimakawa ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa a cewar Francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin saman da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar Hungary. Ko da yake bai ce uffan ba da aka yi masa tambaya kan ko ya tattauna game da yunkurin samar da zaman lafiya a yayin ganawar sa da Prime Minister Hungary Viktor Orban ko kuma wakilin dadaddiyar majami'ar Rasha a Hungary a ƙarshen makon nan da ya gabata.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kan zagogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti kusan 11. 8 na safe kenan da minti 11 a Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Da ke tabo abubuwan da ke cin matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satin mutane. Har a wannan makon shirin na Zauren matasa na garin Nima ne da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra. Inda wakilinmu Ridwan Mukhtar Abbas ya tara matasan ya zanta da su. Suka bayyana abubuwa da dama da ke ci musu tuwa kwariya. Yayin da wasu matasan ke cewa ya dace a danyi wani gangami na nuna damuwa, wasu na cewa a ƙara haƙuri, komai zai iya gyaruwa nan gaba kaɗan. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren.
Da muke yin ganga ake kuwan shi kamar an zo an zaya mu nan mu da McDonald mu yi magana ya ce an zo last week ya ko mutane mu da aja sa mun zama meeting ta ce muna an zo yau shi za zo wallahi a'lam amma abin da ke cikin sakon sun ga muna wai cikin match wallahi ba ku bi mu nan ransuwa ku ba ku bi a sanin mai ransuwa muna nan mu devote time mu is a match ne kai after 6 match ba mu ce end of match after 6 match week na ye end zuwa 10th ni ma ke samu abubuwa da yawa kuma ni ma ke samu both parties ko MPP alus ni man ga wallahi samu vote dey we filter a dabaka in NDC a win chan ina samu vote nga efficient so why not mu aka ba mu baya na bi kuma muna da abubuwa da yawa da yake assembly kuma yayi under watching ya sunanta Aja Salma kamata idan kedan mutum ba kuma cikin akida daya amma idan me shi yace maka kalallahu kala rasul aka samu amfani shi ke maka zata da wannan hukuncin nan kaga misali ni ma government park McNazi starts she is we break she aja fa to continue tell me shinawa 1 2 3 she mu alhamdulillah ko da kaki me shi kaga gaskiyan shi mu aje politics mu gefe akwai ayan da Allah ke gaya mu da dewa cikin Qur'ani idan kaki mutum kaga yayi abu mai kyau wala yajmi mannakum sha'anukum ala Allah ta'dilu aidu wa aqimut taqwa wattaqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun ka ana ce mu daga tana kallon muduka mu ke zattarwa in kai kariya Allah ya kama ka kai gaskiya ka dace sai sa ban sai ta magana da ga nima abin ga school mun ga kuma kallon su Taiwan up ban da mutum kan baban ka ban buga gaskiya in ka mutu kai asa karam ni kai asa ramina eh ni kai asa ramina ban ce don da aja salma ba mu kan akida daya tana MPP ina NDC sana mu ta kariya kana kan be affect Tunisia affect nike kasa nike neman benefit win tan kawo gwanan sami development da muka yi assembly ba mu sa ko nan kai kai abiya san letter area ba amma da muka zo inda ba saban gota cikin man gaba nayi na gota wurin nan mutasun tare sun gani inda ba cement ba ungon madasin faida to assembly da aka bada wani kuri an kawo material na yi unguwan nan yanzu an riga ga da zan wani lungu dan ignore lungu nan na ce unguwa na na ce electoral era project ni makaranta mana cikin electoral era project fanan sani na wani contact na ba mallan sani in Allah da nasu an zo a fara abin ga sunan shi ba samen ji musu ba sunan wannan ce zan yi nan ba premier cikin class da kanshi dan tarazu kuma ba modun wannan zai musu kun da ifto assembly insha Allah next week an start sai sabin da ke akwai jama'a mu samu hankuri sai saban sai ta magana Allah ya samu dace wannan VOA kuma su ma Allah ya musu jagora concern Allah ya kiyaye mu Allah hada an kullum cikin tafiya an samu wan ya taka amma wannan bai samu bata ce a ja bayan mu a push mu isu abin ya lift up Allah ya samu dace wa assalamu alaikum
mun zo wurin chairperson din gidauniyar raya cigaban zango shine maga kujeran wannan gidauniya wanda ake ce ma fund lawyer Saidu Nasigri wanda kuma lawyer ne shi zai duba akwai waɗansu jawaban da kuka yi suna bukatan a mayar muku da jawabi wanda za a ba ku shawara ya ba da shawara a kai ina jin abin da za a yi kenan
to assalamu alaikum
assalam
to na yi murna kwarai na naji na gani cewa ka ba kai kungiya yake so ya jara al'amura nima don sometimes ka ji nima suna nima ba da alheri ba so tunda kace za mu jara to alisa bukatan kowa ya biya kani da guda raise issue da robbery we don't drugs in ka sha drugs baka da hankali tourism properly so kana base wani yazo ya ce ma Allah bar mu je mu yi robbery ka tafi don baka aiki and robbery shine the easiest yin robbery is easier than kasata don sata ka kama ka don baka je da komai ba ai ma ka kama ka maka duka amma robbery don kana da kada bindigan nan kana da hope kaman ba ma komi so in mun ya mo reduce shan drugs possibly mo reduce yaran mu da shigan robbery don yanzu ya goma amma lokacin da ya wuce kaman just some few years ago in ka je court ka gani ana ta robbery 10 goma yaran mun zama 6 or 7 at that 3 nan wata kila guda ka gan sunan shi an maybe kofi amma zango yake meaning namu ne tun da kada zango da zango ne so mun ya mu reduce wannan abin na it will help all of us don kana court aka kira sunan mu look akwai wani lawyer da ya tambaye ni lokacin na kulendi firm lawyer wani dibiya on court for no adai kaga ne I feel sad ya zaka defend abinga mostly is it drugs da rabuwan aure aha rubun aure a lot of shi ma na kawo nan damuwa don yaro farko al boy yaro kenan ko ana neman baban ya control shi shi matan na sanu ce baban na hehe so ba na hehe nan sanu na ba help yaro nan ya kare shiga na ya shiga amma baban na ya hey bai shiga so the break of marriage is nan mostly yaran kuwa manin na so yaran su ba wurusu ba su jira ba baban don shi roki ita roki diyan ta ba miji yanzu aure sabon mata ya ba ta feel comfortable so saboda wannan nan ta duba yaran nan amma ba ta duba yaran da kyau dare so mu duba kuma ku duba I don't know shi dai maybe wata kila wannan sarakai da maluma za su preach a batun da za a yi rabon auren shi zo kasa so da mu reduce wannan crime nan kuma and then way ba station ko akwai ababa da yawa da ban yiyan ban da control wannan don station is for assembly assembly ko asu ba su da kudi su gida station so wannan na bar masu assembly man su ci gaba da wannan way sewage gidan wani toilet nan she ruwa da bi cikin gota is bad wannan cholera ya if there's outbreak of cholera what are they wasu mutu yanzu mun yi sa kwalar ya zo kasa ko ya zo ma banguwan gaba mun san wani nguwa abin na faruwa So wannan ne, wannan is for the assembly to complain. Kai ka ka je assembly ka report, amma kaman da awole ce in ka je assembly kai wannan complain in ba ta take over ba, ya za ka yi? Aha, so honorables ku ci gaba da wannan, so that awole ba complain she ku ci gaba, then assembly together ya zo ya samu ne shi court.
Ku dakata anan matasa, makon gobe in Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nan Nima da kuma wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas da ke kasar Ghana da kuma muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Elika ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
Kafin mu ci gaba da shirin, bari mu shakata da wannan waka. Sai sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Vanguard ya mai da hankali ne a kan rikicin Sudan, inda kungiyar SISLAC mai fafutukar kare haƙƙin bil adama a Najeriya ta zargi hukumomin Najeriya da shirya kwaso ɗaliban Najeriya na bogi a Sudan. Babban daraktan kungiyar Awwal Rafsan Jani ya shaidawa jaridar The Vanguard cewa ko kaɗan babu ƙarshen gaskiya game da yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na kwaso ɗaliban Najeriya a ƙasar ta Sudan, tunda kawo yanzu babu wani ɗalibi guda da aka dawo da shi gida Najeriya bayan makudan kuɗaɗen da aka ce an fitar domin yin jigilar ɗaliban zuwa gida Najeriya daga Sudan. Sai kuma jaridar The Guardian, ita ma jaridar The Guardian ta mai da hankali ne akan 'yan Najeriya kimanin 700 da yanzu aka ke ƙasar ta Sudan, kuma har yanzu ba a dawo da su gida ba kamar da suka buƙaci a yi. Wasansu ma kamar da jaridar The Guardian ta ruwaito, musamman ma ɗaliban, suna nan jirgi akan iyakar Sudan da ƙasar Masar, a yanda hukumomin ƙasar Masar suka ki amince masu su shiga ƙasar su, ballantana kuma a yi jigilar su daga Masar ɗin zuwa Najeriya. Wata sanarwa da hukumar da ke kula da 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen ƙetare ta fitar ta nun babban daraktan ta Abike Dabre na cewa har yanzu 'yan Najeriya kimanin 700 suna nan a ƙasar ta Sudan, a yanda wasu ke kan iyakan Sudan da kuma Masar suke jiran umarni daga ƙasar Masar ɗin. Sai kuma jaridar Daily Trust, ita ma jaridar ta Daily Trust ta mai da hankali ne akan rikicin na Sudan da kuma halin da 'yan Najeriya musamman ɗalibai ke ciki, a yanda har yanzu babu ɗan Najeriya guda ɗaya da ya dawo gida Najeriya tun bayan ɓarkewar rikici a ƙasar ta Sudan. Yanzu dai gwamnatin Najeriya, inji jaridar Daily Trust, tana tunanin sauya hanyar fitar da 'yan Najeriya daga Sudan maimakon ta ƙasar Masar zuwa tashar jiragen ruwan Sudan da ake kira Port Sudan. Dubban 'yan Najeriya ne dai yanzu suke cikin wani hali na kakanikayi akan iyakar Sudan da kuma Masar ba tare da sanin halin da ake ciki ba, inda kuma iyaye a Najeriya ke ci gaba da kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da taiwa Allah da Annabi ta ɗauki matakin da ya kamata na dawo musu da 'ya'ya gida Najeriya. Tuni dai gwamnatin Saudiya ta ba da sanarwar cewa ta kwaso wasu 'yan Najeriya kimanin guda 10 daga ƙasar ta Sudan, a yanda har yanzu Najeriya ta kasa dawo da ɗan Najeriya ko da guda ɗaya. Sai kuma jaridar Premium Times, ɗaya daga cikin manyan labaranta, na cewa shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado a Najeriya ya ba da umarnin dakatar da shirin kidar jama'a wanda tun farko aka shirya gudanarwa a ranaku 3-7 ga watan Mayu da muke ciki. Wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban ƙasa na cewa an amince da ɗage gidan jama'an ne domin a baiwa gwamnati da za ta hau kan kargan mulki na Bola Ahmed Tinubu damar gudanar da wannan gidan jama'a a nan gaba. Shekaru 17 kenan dai rabon da Najeriya ta gudanar da gidan jama'a. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To Mahmud, a takaicen, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai kai ziyara birnin Damascus a ranar Laraba, a cewar kafafen labaran gwamnatin kasar. Suna masu jaddada mahimmancin ziyarar na kwanaki 2 mai nasaba da karuwar dangantaka a matakin yanki da gwamnatin Siriya. 'Yan sandan Minneapolis sun kama wani mutumin da ake zarginsa da cinna wuta a wasu masallatai 2 a birnin a makon da ya gabata, a wani al'amari da shugaban 'yan sanda ya bayyana na yunkurin aikata ta'addanci kan musulman cikinmu. Shugaban 'yan sandan Brian O'Hara ya sanar da kuma kama wani mai shekaru 36 mai suna Jackie Ram Little da sanyin safiyar jiya Lahadi, to sai dai kuma bai bada cikakken bayanin yadda ya shiga hannu ba. A halin da ake ciki kuma, hare-haren da Rasha ke kaiwa a fadin Ukraine sun yi sanadin halakar akalla yara 477 tare da jikkata kimanin 1,000 tun lokacin da Rashar ta kaddamar da mamayar Ukraine sama da shekara guda, a cewar ofishin alkalin Ukraine a jiya Lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta Telegram.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da matsumansu. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Titani gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin sai injiniyan mu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.